Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau 6 ga watan Satumba na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana Kaduna garin Gwamna, inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim ta tattauna da baƙin da ta gayyato akan maudu'in shirin na yau, wato matsalolin ambaliyar ruwa ga muhalli. Kamar yadda aka saba, muna tafe da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama, don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Haka yake masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, bari in ja gefe in bar ku da wakiliyar tamu Binta Ibrahim da baƙinta. Binta, gare ki.
Ambaliyar ruwa annoba ce da ke neman samun wajen zama kowace shekara a Najeriya, yayin da matsalar ta daɗe tana laƙume rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyin al'umma a jihohin Najeriya. Ita dai ambaliyar ruwa tana da wasu nasabobi ko dalilan da ke haifar da ita, kama daga yin gine-gine a hanyar ruwa da kusa da rafuka, sai ɗabi'ar rashin tsaftar muhalli da zubar da shara barkatai, mutane da cunkushe magudanar ruwa. Akwai jihohi a Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ke neman samun wajen zama na dindindin duk damina, ko in ce kowace shekara. Kaɗan daga cikinsu akwai jihohi irin su jihar Kaduna, jihar Niger, Jigawa, Yobe, Delta, Bauchi, jihar Lagos da sauransu, kamar yadda a wannan shekarar ma aka samu ambaliyar ruwa a wasu daga cikin jihohin na Najeriya, ciki kuwa har da jihar Kano. Sai dai tun kafin samuwar ambaliyar ruwan, hukumomin kula da yanayin samaniya ta Najeriya ta rika fitar da sanarwar gargaɗin samun ambaliyar ruwan a wasu daga cikin waɗannan jihohi, yayin da hukumomin bayar da agajin gaggawa na jihohin su ma suka fitar da nasu gargaɗin na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a daminar bana. Sai dai a gefe guda ana ganin irin waɗannan hukumomi da gwamnatoci a Najeriya sanarwar gargaɗin kawai suke fitarwa ba tare da ɗaukan matakin kare afkuwar ambaliyar ruwan ba a aikace, wanda ake ganin hakan ne ke sa a duk shekara sai an samu ambaliyar ruwan. Sai ita ambaliyar ruwa takan zo da wasu illoli da matsaloli wanda ke shafar lafiyar ɗan adam, kamar yadda za mu ji daga bakin Dr. Bilkis Usman daga asibitin koyarwa na Barauduku da ke jihar Kaduna.
Ambaliyar ruwa na zuwa da abubuwa da yawa wanda ya shafi rayuwar ɗan adam da kuma mahallinsa. Ta ɓangaren lafiya, wasu irin abubuwa ne akan fuskanta bayan da aka yi ambaliyar ruwa?
Ita dai ambaliyar ruwa, kamar yadda mutane suka sani, ita yadda aka ce ambaliya shine ruwa ya fita daga gaban da ya kamata yake ya fita, ya shiga ko gabarsa, gaba-gabansa kenan, ko kuma ya shiga cikin gidajen mutane da sauransu. Abubuwan da suke kawo shi sun kunshi abubuwa da yawa, amma a ciki har da al'amura harkokinmu na yau da kullum, kamar zubar da shara a cikin magudanan ruwa wanda yake hana ruwan in ya zo ya wuce ta inda ya kamata ya shiga hanyar shi na wucewa, da kuma wani lokacin gine-gine da kan yi, wani lokacin mu yi gine-gine a kan magudanar ruwan, lokacin kuma mu je mu yi gine-gine a gabar rafuffuka. To abubuwan da ya shafi lafiya da zai iya aukuwa lokacin da aka samu ambaliyar ruwa, za a iya kashe shi kaman kashi uku. Akwai wanda za su faru lokacin daga wannan ɗin ambaliyar ruwan ya
auku. Wato nan take
kenan. Nan take kenan wanda a turanci za a ce mishi immediate causes. So wayannan abubuwan shine kaman misali ruwa ya shiga gida zai fitar da mutane daga gidajensu zai kawo musu damuwa rayukan su wanda za a iya ce mawa kaman maybe wani lokacin zai iya kai mutum ga a turanci abinda ake ce mu ciwon damuwa kaman depression. To sannan kuma wani lokacin injinin bai da kwari zai iya faduwa ma mutane ya kawo ya ji ma mutane ciwo shi ma wanda ya shafi lafiya har ya kai ga halaka. Wani lokacin kuma zai iya kawo karaya duka wayannan ya shafi kiwon lafiyar dan adam. Sannan wani lokacin in akwai kaman a ce magudanan wuta in ya hadu da ruwa shi ma zai iya kawo abinda zai kawo turakun wuta zai iya kawo abinda zai kawo lahani ga dan adam shi ma ya kawo rasa rayuka. Sannan ruwan da kanshi in yana da karfi zai iya tafiya da mutane shi ma zai kawo rasa rayuka. To banda wayannan kuma lokacin akwai wanda kuma ake ce ma lokacin tsaka-tsaki. To an gama da wannan lokacin immediate period din kenan nan da nan da abin ya
faru
nan take. So yanzu an fitar da mutane an samu an gane wayanda suka rasa rayukan su ba a gansu ba wayanda aka an dai sai yanda aka yi da su yanzu kuma an zo ga wayanda suke nan yanzu ya za a yi da su za a kwashe su za a kai su aje a aje su a nemi musu wurin zama. Wani lokacin zaka ga cewan wurin zaman zai zama kaman ɗan gudun hijira. To a nan ne ake samun abubuwa da yawa da suka shafi kiwon lafiya. Misali wurin zama zaka ga cewa mutane da yawa suna zama a daki daya. To a nan ne cututtuka da yawa kaman cututtukan da suka shafi a ce numfashi kaman sanda aka yi a ce misali in akwai covid din nan kin ga shine ake ce ma wannan overcrowding mutane da yawa a wuri a wurin makwanci daya za su samu cututtukan zai ringa yaduwa. Sannan in akwai mai cutan wannan tuberculosis that is ciwon tarin fuka kenan shi ma zai iya samun yaduwa. Sannan kuma a nan lokacin ne zaka ga cewa wani lokacin kamar ruwan sha din sa ba lallai a samu ruwan sha a ko mai kyau. To a nan ne kuma cututtukan da suka shafi ruwa da ake samun su suke samun yaduwa ta ruwa mara kyau kamar su cholera ciwon abin amai da gudawa banda ma cholera na cholera ma akwai ciwon amai da gudawa na from daga wasu wasu other causes. So irin su za su iya samuwa. Sannan ciwo kuma irin su hepatitis A wanda shi ma ta ruwa ake samun shi shi ma yana nan za a iya samun shi. Sannan su typhoid da sauransu su ma ciwuka ne da za a iya samu ta wannan hanya. To a wannan lokacin kuma wannan gaban still na tsaka-tsakanin lokacin da a lokacin ne za ki ga cewa rashin abinci zai nuna saboda mene yanzu gonakinsu
ruwa
ambaliyar nan ya wanke gonakinsu
abincin su
abincin su da suka ajiye a gida shi ma ba lallai a iya fitowa da shi ba. To a nan ne dan abin da aka samu ake ci. To nan ne kuma zaki ga an fara samun yunwa. To daga nan sai dogon lokaci that is abin da a turanci ake cewa long term effects na
sakamako
mai dogon zango na lokaci na shi sakamakon
shi
wannan ambaliyar ruwa. To a nan ne yanda muka ce lokacin akwai yunwa abinci babu to a nan ne zaki fara ganin tamuwa that is abin da ake ce ma a turanci malnutrition a yara
ciwon
yunwa a yara. Sannan a nan ne lokacin zai a fara samun wayanda abubuwan wannan ciwon damuwa da muka magana a tun wancan lokacin a nan ne zai fara bayyana zai fara nuna kansa. A nan ne duk wani mai ciwon kila ko ciwon hawan jini da da bai nuna ba a nan saboda su damuwa kila rashin samun kula da kyau da sauransu
da
asaran dukiya da aka yi daga farkon wancan lokacin.
To baya ga bangaren lafiya kuma masana fannin muhalli a koda yaushe suna bayyana irin matsalolin da ke haifar da ambaliyar ruwa da kuma illata muhallinmu. Ga dai ta bakin masanin muhalli Alhaji Yusuf Mu'azzu Usman, daraktan muhalli da albarkatun ƙasa a jihar Kaduna.
Gaskiya abin da ke sababa ambaliyar ruwa abu ne guda biyu. Na farko canjin yanayi, sannan na biyu ɗabi'un jama'a. Na farko da ne magana shine misali akwai magana da ake magana ta dumaman yanayi ya sa ainihin wasu sinadarai sun caccanza wanda ke kawo yawan mamakon ruwa. Kaga wannan ɗabi'u tana da alaka da wannan amma kaga wani abu ne daga Allah. Sannan na biyu cikin gari inda jama'a suke kuma ɗabi'unsu kan sabbaba wannan ƙwarai da gaske wajen abubuwa masu yawa. Na farko toshe magudanar ruwan, gini akan magudanar ruwan, zuba shara a magudanar ruwan, da ƙin bin ƙa'idojin da mahukunta suka yi na zamantakewar ɗan adam gaba ɗaya. To waɗannan duk abubuwa ne da suke kaɗan daga cikin abin da suke sabbaba ainihin matsalolin ambaliyar ruwa. Sannan kamar yadda magana, yawanci wannan shara da ake zubawa da wasu gine-gine da abin da ake yi, sannan kuma har yau misali za ki ga cikin garin Kaduna akwai babban kogi da ta ratsa bayan ƙananan madatsun ruwa da suke abin nan haka nan, to wanda zuwa wannan babban kogin, jama'a akwai ƙa'ida na zamantakewa wadda hukumomi suka tsara nesa da kuma wasu wuraren da aka riga aka alanta su da cewa wuri ne wadda ruwa kan zai iya biyuwa. Amma sai ki ga mutane sun tafi, sun je, sun shiga, sun zauna, sun yi gini a cikin wannan wurin, duk da kiraye-kiraye da ake yi, duk da ainihin ƙa'idoji da aka sanya, amma sai a kunnen ƙashi. Yanzu misali kina zuwa jikin babban kogi bai kai taki biyar ba tsakanin ruwa da gine-gine da aka yi, kaga wannan ai ba ƙaramin matsala ba ne. Za ki samu bayan an shaƙe ta da shara, jama'a kuma sun zo sun ƙara matsi gaɓar ruwa, wadda in ta je shara ya tare wannan, babu inda za ta yi juyawa, za ta yi ta nemi hanyarta don ruwa ba a ba ta da hanya. To bayan an toshe can, ka zo ka toshe nan, kaga dole a samu aukuwan waɗannan bala'o'i na ambaliyar ruwa wadda take caza matsaloli masu yawan gaske. Akan rasa rayuka da kuma ainihin abin da Bature ke kira livelihood, misali abubuwan da ke da alaka da rayuwar ɗan adam ɗin gaba ɗaya, daga dukiyar shi zuwa abincin shi zuwa dai sana'o'i da shauransu, gonaki gaba ɗaya zaki samu ruwa ya malale su. To kaga wannan wata matsala ce babba. Bayan ga rasa wannan abubuwa, hatta lafiya, wadda shi ne kuma ainihin lafiya shi ne dukiya. To baka da lafiya ya za ka yi kan rayuwarsu. To wannan malalar ruwa take takan turo ababai da yawa da ke haddasa wasu cututtuka masu yawan gaske. To kaga wannan duka abubuwa ne da ke zuwa da illan ambaliyar ruwa. Saboda haka shi yasa muke magana, muke kira duk da gwamnati na ɗaukan matakai masu ƙarfin gaske, akwai buƙatan al'umma su saurari kiraye-kirayen gwamnati, su taimaka ma kansu kafin gwamnati ta ƙara taimaka musu da abin da ya dace.
Madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu koma ga Binta da bakinta, inda za ta dora a inda ta tsaya.
To madalla, to masu bukata ta musamman na daga cikin mutanen da ake ta kiraye-kirayen samun canjin ɗabi'un rayuwa daga gare su, a inda a halin yanzu ake samun waɗanda suke ba da gudunmawansu wurin ganin an samu canjin rayuwa ta ɓangaren bukata ta musamman. Malam Isiyaku Musa Ma'aji ɗaya daga cikin masu fasaha ne kuma wanda yake da bukata ta musamman, ya shiga aikin kera kekunan guragu domin sauƙaƙa rayuwa ga mabukata, musamman a cewarsa ga matasan mabukata.
Sunana Isiyaku Musa Ma'aji. Lokacin mangwaro ya zo in saya, in ya ƙare gwaba ta zo in saya in sayar, har Allah ya nufe ni da na ga mutane suna koyon sana'a. Wannan walda ɗin to shine ima na fara koya.
Me janyo ra'ayinka na kai ma ka fara yin wani abu wanda zaka taimakawa yan uwanka masu bukata ta musamman, duk da yake bisa al'ada an fi ganin wanda da yake da bukata ta musamman ya kaskantar da kansa kuma ya bukan titi yana bara. Me ya janyo ra'ayinka ka fara ka maida hankalinka akan neman na kanka tukuna, sannan kuma har kai tunaninka tallafawa mabukata wurin kera keke ko in ce abin hawa da zai sauƙaƙa wa rayuwarsu?
Ba komai ya jawo hankalina zuwa ga sana'an waldan ba. Gaskiyar lamari, bara ba sana'a ba ce. Yau idan kana bara da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba, kowane kallon wulakantacce yake maka. Shine gaskiyar magana. Da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba, kallon wulakantacce yake maka. Saboda haka wannan abu shi na gani ya ja hankalina, na ga tun ina karami bai kamata a ce na bari rayuwata ta tafi a haka ba. Kuma abin da yasa na maida hankali game da yin kekuna irin namu na gurago, saboda zaki ga akwai yaro za a kai shi makaranta primary, to in yana karami yayyen shi suke goya shi zuwa makaranta, amma yana kaiwa aji biyar aji shida daga nan sai karatun ya fara lalacewa, saboda nauyin shi ya fi karfin su wa'annan yayyen da suke ɗaukar shi. Sai ke ga a ƙarshe yaro bai je makaranta ba don an gaji da ɗaukar shi. Wannan ma na daga cikin abubuwan da suka jawo hankalina na koyi wannan sana'a ta kekunan gurago nake yi. Saboda idan dai mutum yaro yana hawan wannan keken, zai gama primary har secondary har university ma zai iya gamawa akan wannan keken. Wannan shine dalili na da yasa na koyi wannan sana'a.
Akwai wani amfani da ka samu daga alakarka da jama'a, misali irin kallon da suke maka?
Gaskiya akwai amfani da na samu da dama, saboda canza ma mutum kallon mabaraci ya dawo cewa wannan wanda ya dogara da kanshi ne. Dan yana tabbatar maki a sanadiyar wannan sana'ar, banda mutane haka masu zuwa sayi sayiya su koma, ina tabbatar maki akwai yan majalisu, akwai gononin da yake ta wannan sana'ar muka saba da su. Sannan kuma aka zo bayanin karuwa ta wannan, yanzu haka ina tabbatar maki abun alfahari da zan yi da shi shine cewa akwai yan uwana wanda suke gurago ne, suna bara da har Lagos suna zuwa, amma sanadiyar wannan sana'a da na koya musu sun daina zuwa Lagos, suna nan sun kafa shagunan su kuma suna amfani da su.
Tumana Isiyako, ni shawara zaka baiwa masu bukata ta musamman, musamman waɗanda suke ganin kamar ba su da wani buri gaba ɗaya a rayuwarsu, sun sirriye su yi bara ɗin, da kuma ƙarfafa gwiwa ga waɗanda suke neman na kansu?
Jan hankali da zan yi a gare su shine ta dai bara ba sana'a ba ce, musamman yara matasa. Ina jan hankalinsu kowane lokacin yake da dama ya je ya koyi sana'a. Sana'a na kuma ba wai sai walda ba, a'a akwai sana'o'i da yawa wanda mutanenmu musamman gurago za su iya yi. Kin ga misali kamar akwai kafinta, akwai gyaran takalmi, akwai ɗinki, wannan gurago za su iya yi. Kin ga gyaran waya nan mutanenmu za su iya yi, abu ne na hannu. Akwai gyare-gyare da yawa, akwai ayyuka da dama, ga trader duka mutanenmu za su iya yi. Saboda haka ina kira ga yan uwanmu na kasar su su tashi su koyi sana'a, musamman yara su ne manyan gobe, kuma su ne rayuwarsu take da tsawo.
Ta yanzu kuma bari mu saurari tattaunawa da Hauwa Sharif ta yi da ɗaya daga cikin ɗalibai wanda suka kawo ziyara Amurka. A yau muna tare ne da Hafiz Jahun.
Bari mu je ga Hafizu Muktar Jahun.
Na gode da wannan dama da kika bani. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hafiz Muktar Jahun, kuma ni dan jihar Jigawa ne. Ni dai gaskiya tun da na je level na ƙarshe a jami'a a shekarar 2017, na ce to ya kamata idan lokacin ina karatu a India, na ce to zan koma gida, ba zan koma cewar kawai zan je na samu aikin gwamnati, kawai na je na aikin gwamnati bane. Ina so na haɗa kan matasa wanda suke harkar lafiya, daga kan nurses, doctors, pharmacists, lab scientist da sauransu.
Kai me ka karanta misali?
Ni na karanta Doctor of Physical Therapy ne.
To masha Allah.
Kuma sannan ina da Public Health Certificate. Da na ce ya kamata in haɗa kan matasa in je daga ɓangaren wannan me yake, kamar aboki na Isa. Pharmacist ne. So je wannan me yake, wannan me yake, mu zo mu haɗa a waje ɗaya. Mu championing din cewar accessibility na health a ƙasar mu. Mun yi promoting isa da kanmu.
Wato samun dai sha'anin da safi na kula da lafiya.
Yawwa. Mun samar da shi daga community level. Muka fara dai gaskiya mutane basu ba da haɗin kai ba, suka tafi, ni kuma na ci gaba da yi har Allah ya kai lokacin da COVID-19 ta zo. nazo nake yi a COVID-19 kusan ni kadai muke yi a social media gidan radio na zona tara na aka kira ni daga office din mataimakin shugaban kasa cewar an ga abubuwan da nake yi a Twitter da waye ina so mu yi aiki akan wayar da mutane akan COVID-19 muka zo muka yi wannan aiki kuma har muka kirkirar da wani tool wanda yake iya nuna cewar mutum yana da COVID-19 ko bashi da ita so wannan shine kusan abin da ya fara kuma yanzu haka muna da mambobi wanda sun fi 1,000 a cikin wannan kungiya ta mu kuma sannan cut across like among jihohi 19 fadin tarayyar Najeriya
a yankin arewaci kenan ko
kun tsalla gaba daya har sauran akwai jihohin da bamu da wakilai
na'am
to amma dai yanzu abin da muke haka ne
mallaha ni fa koya a nan Amurka a wannan shiri da kuke
to ni da nazo wannan shiri tun da bangare ne an sani a bangaren jagoranci sun ga cewar maybe nan gaba zan yi jagorantar harkar lafiya
kila dai wani ministan lafiya ne nan gaba to ai da amma ba ana cewa kullum matasa su ne manyan gobe to ka gani kila anan zai fara to Allah ya sa muna da rabo
amin na shiga aji an koyar da ni kuma sannan an hada ni da supervisor wanda ya koyar da ni abubuwa da ba dama kuma wannan shi supervisor nawa ya aiki a wurare da dama akwai WHO ta kungiyar lafiya ta duniya CDC ta nan Amurka Center for Disease Control sannan ya koyar da ni hanyar da zan bi ringa samun grant na ayyukan da nake yi a Najeriya akan harkar lafiya da yanzu haka ma muna working akan wani grant ba sai na faɗi akan nawa bane to amma dai
to a yanci ba a ciki dan
ku ba yawa su wannan abin yana daga cikin abin da ni nake ganin cewar na amfana akan wannan shiri da nazo ni kuma sannan ya nusantar da ni cewar duniya ta koma bangaren technology kuma da ma ina da bin a raina ta koma bangaren technology to abin da ya kamata yanzu mu more concentrating akan shine ya
za kuma yi da
hankali yawa shine integrating wannan technology akan harkar lafiya wanda ina da bin a raina to amma kuma ni ban san ta ran yi putting in shi into practice ba to amma shi yanzu ya saka ni a hanya kuma ina ganin cewa zamu ci gaba da aiki da shi yanzu haka ma gayyace ni akwai tarin da za a ƙara yi farkon wata shekara zan ƙara dawa na Amurka domin mu ci gaba da abubuwan da muka saba kuma sannan ina so in ga cewar mutum ko da yana ƙauye harkar lafiya zai sami ta kamar yadda wanda yake birni wannan shine ni mission dina ba wani mission da ya wuce wannan
ta yaya za ka lankayo abin da ka koya a wannan horaswa da kuka samu a wannan shiri da kuka zo nan Amurka yadda za ka haɗa shi ka shigar da shi ka koma gida ya zama tsaraba da za ta amfanar da 'yan uwanka matasa da ke gida musamman kar ku manta muna da matasa da yawa wanda ba 'yan boko ba akwai wanda sun fara boko wani dalili ya sa kila an aji ba ƙarasa cikawa ba da dai sauransu wani tsari ka fara tunanin za ka gudanar ɗan ka koma gida ganin cewa ka amfana ka koma gida ka amfanar.
Ni dai gaskiya mission ɗina dama na faɗa shine inganta harkar lafiya Najeriya da ma Afirka baki ɗaya so kuma na conviction ɗina shine cewar idan babu lafiya mutum ba zai je makaranta ba idan babu lafiya ba zai tafi neman kuɗi ba idan babu lafiya ba zai je gona ba to don haka kuma matasa su suka constitute 70% na al'ummar Najeriya kuma sannan rashin lafiya a asibiti za a ga cewar matasa ba sa zuwa da wuri asibiti sai wannan rashin lafiyar ta je ta ƙarshe sannan sai kaga sun zo asibiti to ni abinda na koya shine ya ma za a yi preventing rashin lafiyar kafin ma mutum ya zo asibiti
a cikin tsarin abinda za ka yi akwai wani batu na horar da matasan yadda su ma za su shiga a riƙa wannan aiki da su
yawa to ni dama kamar yadda na faɗa ni ban yadda na aiki ni kaɗai ba na yadda na aiki da
an ce kowa ya ci shi kaɗai
da haka shi yasa ni tun da farko da na fara wannan tafiya ta ba ne da cewar sai na nemi opinion na kamar su Malam Isa pharmacist
da kuma nurse a tsarin karshe menene sakonka ga matasan Najeriya
to ni dai a gurguje shine ni na san cewar matasa su ne ginshigin al'umma nazo nan Amurka ba tare da na san kowa ba dan haka matasa ku tashi a tsaye ku yi karatu ku nema da kanku insha Allah duk inda kuke so ku je za ku je a wannan fadin duniya ta mu
to Allah ya ba mu sa'a
to yanzu kuma bari mu shiga madafar mu yau muna tare da Khadija Fati inda za ta zayyano mana girki mai dan karan dadi to Khadija farka da shigowa
Tabarkanmu dai masu sauraron mu, to a yau dai muna dauke da dambun shinkafa ne. Dambun shinkafa abinda ake bukata in za a yi dambun shinkafa, zaki taraji shinkafan ki daidai iyayen da kike bukata, sai ki samu alayyahu, wasu suna yi da zogale, wasu kuma suna yin na kabeji, to wanda dai kike bukata wanda kike da shi, shi zaki tanada. Sannan akwai gyada, sai kai miya, zaki samu tattasai, attarugu da albasa, sai ki samu kori in kina bukata, wasu kuma ba su bukatan wannan gaskiya. To din dai da ke bukata haka zaki tanada ki aje. Sannan kuma sai man gyada, zaki samu gishirin ki, sai daddanan ki, sai dai yanda kike bukata.
To mun je zuwa yanzu zamu shiga girki, bayan mun samu shinkafa da zamu yi da ita.
To shinkafan ki dai idan tana da tsakuwa ko akwai dan buntu da sauransu, zaki zauna ki gyara ta, ki tabbatar kin sheke zama babu wannan dattin, sai ki kai barji. Kuma kina da abin barza a gida, ki barza abinki, sai barjin dai ya zama daidai, kar ki yi su manya, kar ki yi su kanana, inda dambinki zai yi kyau. In bayan kin barza shinkafanki, sai ki wanki, ki tabbatar babu kasa a ciki, sai ki samu tukunyanki mai dan zurfi, ki samu murfin kwano wanda in kika sa ruwa a ƙasa, in yana tafasa ba zai dauko ya bata miki,
wannan tirin ake bukata,
yauwa tirin kawai ake bukata ya turara abin. In kika dora wannan tukunya, sai ki samu dan dananki, ki zuba a cikin shinkafan da kika wanki da dan gishiri haka, in kika sa shi bai da wuya, minti biyar ma ya turara miki shi.
To
minti biyar kake washe wuta sosai, nan da nan ya turara miki shi, in kika dan turara shi da kinga akwai ba kirga kin sa kayan haɗi,
wato shinkafa ne yanzu kawai na wanki, ita da barzajin shinkafa zan zuba a cikin wannan,
a cikin wannan tukunya da aka sa mata murfi aka yi wannan din ruwan, sai ki juye shi a babban mazubi haka. In kika juye, dama kin riga kin tanaji wa'innan kayan ne, kin jajjaga ɓaraye su ɗanɗanan ki, kin wannan kin yanka ganyen ki duk wanda kike bukata. To a wannan lokacin
an wanki an gyara
su, sai ki ɗauko, sai ki haɗa su gaba ɗaya,
to
ki cakuɗa.
Wato sai an yi wannan kashi na farko, sannan an sako da shi, an ba shinkafa tsoho.
Yauwa,
yanzu a dawo kuma ai mata haɗi.
Na'am, sai ki so, sai ki. Amma a wurin turaren, saboda ɗanɗanan ya kama jikin shinkafa, za ki saka ɗanɗanonki da gishiri.
To, na gane.
Sannan in kika zo yanzu wurin haɗawa, sai ki ƙara haɗawa, sai ki ɗan ƙara mai ɗanɗano. Saboda kin san wancan ba lallai ne ya kama shi, kuma gashi za ki saka
ganye. Ana dai son da ya zama ya shiga cikin ne, ya kuma dahu.
Ya dahu. Kuma kin san ganye shi yana ɗan son magi. To, a lokacin da kika haɗa duka gaba ɗaya, sai kin gama haɗa komai da komai, kin sa kayan miyanki, sai ki ɗan ƙara mai ɗanɗano, ki jujjuya da gyaɗanki. Kin riga dama kin ɗan kunkwatsa gyaɗanki, ba wai a manyan shi ba, kin ɗan sheke shi, kin cire wannan
bawon,
yawa kin rage shi, sai abu sai ki zuba shi duka wurin haɗa dambinki. Wurin haɗawa za ki ɗan yayyafa ruwa kaɗan.
Wato in kika sako da.
Yawwa, in kika
sauka
na farko kenan, zaki dan yayyafa mai ruwa, sannan ki dan sa mai, saboda kai ya dudunkule, in an sauke ki ganshi yayi miki washar-washar
haka, dan kadan da ake sa,
sai mai gidan dan kadan zaki saka shi, sai ki mai da dambinki kan wuta, kamar yanda kika yi turaren farko na shinkafan da kika yi shi zalla. To shi ma dai bai wuce minti biyar, in ya dade mai yanayin wutan da kika sa, kada yake cika mai wuta, saboda idan ruwan ya kone zai yi kauri. Kuma in kika ce zaki kara ruwa, kin ga shinkafan ne a sama, ba zai taba miki yanda kike so yayi kyau ba. Na'am. To idan kika haka minti biyar zaki make da kanki, zaki ji ya fara miki kamshi.
To wato kira makota ne.
Yawwa, kira makota. Zaki iya kuma bayan duk kin gama wannan, sai ki yayyanka albasa. Bayan kin sa wani a jajjage, sai ki yayyanka shi.
Sabon albasa yanzu.
Ki zuba a saman shi. Ki dan bashi minti biyu ya ƙara tarara. To nan da nan make da kanki zaki ji kamshin shi ya wannan dinki. Minti biyar, minti goma, kika bude zaki ga dambinki, kalan ganyenki ya canza ma gaba ɗaya, ya haɗe, zaki ga yayi kyau. To in kin gama wannan shi kenan, sai ki kwashe, sai ki soya manki, kamar yadda ake soya manki, dan za a ci mai da yaji da sauransu. Kika soya manki, in kin sauke dambu, sai ki zuba, ki haɗa, ki cakuɗa. To dambu ya kammala, insha Allahu dambu fa yayi.
Bahaushe yana cewa dambu wai idan yayi yawa baya jima, anya kuma aka tara dan masa
gaskiya mun bai ji bane.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yau, a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai an jima. Ba zan ba